Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan hantsin ranar Litinin 25 ga watan Maris na shekarar 2018 akan mitoci 16.25/60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da Alpha Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da Lada Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To kuma an kun gama jin labarai za ku ji cewar manoma albasa a jamhuriyar Niger suna san barka da bunƙasa da masana'antar albasa take diyan samu daga masu zuba jari daga kasashen waje. Haka kuma Salu Garba na tafi da shirin sa na da rashin tayi. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sakonni da kuma saurare kuka aika mana, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaba Bashar al-Assad na Syria ya lashe takobin ganin sojoji sun ci gaba da kai hari akan tungan ƴan tawaye ga gabashin Gauta. Duko da yake shugabannin Amurka da Burtaniya na zargin sa da kawo ayyukan jincin kai cikas. Tilas ne a ci gaba da yaki da ta'addanci yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaki, inji Bashar al-Assad sa'ilin da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata a gidan talabijin na kasar. Yace ba wani rudani tsakanin shirin tsagaita wuta da ayyukan kai farmaki, domin nasarorin da sojojin Syria suka samu jiya da shekaran jiya a Gauta sun samu ne a ƙarƙashin shirin tsagaita wuta. Asar yana amfani da kalmar ƴan ta'adda ne ga ƴan tawayen da ke kokarin ganin sun kifar da gwamnatinsa. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Britain Theresa May sun amince a jiya Lahadi cewa Russia da Syria su ne hummul habaisin kawo mummunar koma bayan da baya da wahalar da mutane ke sha a gabashin Gauta din, kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin mai ke jaddadawa. Shugabannin sun tattauna ta wayan tarho akan abin da ya shafi akan abin da ofishin mai ya kira halin wayo na Allah da ayyukan jin kai suka shiga a yankin, duk da cewa kungiyar nan mai sa ido a wannan yaki mai babban ofisi a Burtaniya ta ce sojojin Syria sun kaibe ikon fiye da kashi daya daga cikin hudu ko rubin yankin na gabashin Gauta. Amma sanarwar da ta fito daga fadan shugaban Amurka ta White House bata yi bayanin tattaunawar ta ta wayan tarho ba, amma ta bayyana cewa Russia tana watsi da yarjejeniyar da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukata na dakatar da buɗe wuta na tsawon kwanaki 30 a duk fadin kasar ta Syria. Sanarwar ta ce Russia na kashe farar hular da basu su gani ba karkashin inuwar fakewa da yaki da ta'addanci. Fadan shugaban Koriya ta Kudu ta ce a yau Litinin ne shugaba Moon Jae-in zai aike da wata tawaga mai karfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattauna yadda kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ake yi a tsakaninsu. Tawagar ta musamman za ta yi tattaunawa mai zurfi akan muhimman batutuwa, ciki ko har da wanzar da yanayin da za a iya yin tattaunawa cikinsa a tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Mai magana da yawun shugaba Moon Young Jong Chang ya shaidawa manema labarai haka. Sai dai wannan yunkurin na iya fuskantar matsala saboda wani atisayen sojan haɗin gwiwa da aka shirya gudanarwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu, inda har Koriya ta Arewa ke gargadin cewa hukumomi a Pyongyang za su ɗauki matakan mayar da martani ga Amurka muddin a gudanar da wannan atisaye a watan Afrilu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sama da mutane miliyan ɗaya ne har yanzu suke zaune cikin duhu saboda rashin wutar lantarki a wasu sassa na nan a yankin arewa maso gabashin Amurka, yayin da ma'aikata ke ba dare ba rana domin gyara barnar da ta biyo bayan wata iska mai ƙarfin gaske da ta shafi yankin kwanaki uku da suka wuce a yau Litinin. Babu alamar iska ko hadari jiya Lahadi a duk faɗin yankunan da wannan iska ta shafa, wadda kuma ta kashe mutane tara ciki ko har da wasu yara ƙanana su biyu da bishiyoyi suka faɗo musu a kai. Amma garuruwa da yankuna da dama suna fuskantar ƙalubale babba wajen maido da hasken wutar lantarki da kuma kwashe sharar da wannan iska mai kama da mahaukaciyar guguwa ta jibga a yankunansu. Dubban ma'aikata na musamman ne suka yi ta aiki ba dare ba rana a tsawon karshen makon nan a garuruwan da suka kama daga jihar Virginia a kudu har zuwa jihar Maine a can kuryar arewa har zuwa tsakiyar ranar jiya Lahadi sama da mutane 180 ne suke cikin duhu a Massachusetts kana sama da 230 a Pennsylvania yayin da wasu sassa masu yawa suke zaune babu wutar lantarki a jihohin New York, New Jersey, Virginia da Maryland Mai baiwa shugaba Donald Trump shawara akan harkokin cinikayya Peter Navarro ya faɗa jiya Lahadi cewa shugaban na Amurka baya da niyyar cire kowace ƙasa daga ƙarin kuɗin fito na shigo da tama da ƙarafa daga ƙasashen ƙetare. Navarro ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa za a fitar da cikakken bayanin ƙasashen da ake sa ran za su riƙa biyan kashi 25 cikin 100 na kuɗin fito kan tamar da za su shigo Amurka za su kawo Amurka da kuma kashi 10 na kuɗin ƙarafa a wani lokaci cikin wannan satin ko kuma farkon sati mai zuwa sai dai wannan sabon tsarin kuɗin fiton da shugaba Trump ya fito da shi akan muhimman ƙarahuna yayi karo da suka daga wasu ƴan majalisar jam'iyyar sa ta Republican masu nasaba da harkokin kasuwanci har ma da sauran takwarorin kasuwancin Amurka irin su Canada da ma ƙungiyar tarayyar Turai sai dai Navarro ya ce ana buƙatar wannan kuɗin fito ne domin kare harkokin tsaron Amurka da ma tattalin arzikin ta Navarro ya ce shugaban na Amurka ya saurari dukkan bangarorin biyu masu ra'ayi da suka sha bamban akan wannan batu kafin a kai ga tsaye da wannan shawara.
Dan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan Washington DC. Kumadalla Masana'antar albasa jamhuriyar Niger na gab da samun bunƙasa daga jari da wasu 'yan ƙasashen waje ke niyyar zubawa a masana'antar masu zuba jarin da suka fito daga ƙasashen Italiya, Spain da kuma Faransa. Sun gana da manoman albasa akan wannan batun. Ga dai Haruna Mamman Bako daga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Albarkacin taron da hukumomin jamhuriyar Niger a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Isuhu suka gudanar a ranakun 13 da 14 ga watan Disamba na shekarar ta gabata ne aka gana a birnin Paris na ƙasar Faransa tsakanin wakilan manoma albasa na jamhuriyar Niger da ke cikin tawagar hukumomin ƙasar da masu hannu da shuni da sun ka ɗauki alwashin dafa musu domin girka injimin niƙon albasa da yin aroma ji sai gashi masu hannu da shunin sun su a jamhuriyar ta Niger har ma sun je a garin Madawa a cikin jihar Tawa jihar da ke kasancewa cibiyar noma albasa a ƙasar. Injiniya Blaise Madunga shine wakilin Global Enviro Service da suka sha alwashin tallafawa manoma albasa na jamhuriyar Niger domin girka injimin Sotraco na niƙon albasa da yin roma ji.
Après cette table ronde, nous sommes venus ici voir aussi comment ça me permet de voir comment est structurée la filière oignon au Niger.
Bayan taron da muka yi tare da masu hannu da shuni na cikin gida waɗanda ke da aniyar dafa ma manoma albasan tawagar tamu dai da ta fito daga ƙasar Faransa mun iso a nan garin Madawa a cikin jihar Tawa tunda jihar dai ta Tawa ita ce ke jagaba wajen mafi yawan noman albasa a cikin ƙasar mun je a cikin gonakin manoman mun haɗu da ƙungiyoyinsu kai tsarin dai ya birge mu ya ba mu shawa kuma kusan cewa ba a nan fa zan tsaya sai na tabbatar da gane in girka wannan injimin Sotraco na niƙon albasa da yin roma ji.
Mais je ne m'arrête pas là. Je suis là pour voir émerger la Sotraco.
Sai dai a wurin ganawar tsakanin manoma albasa na jihar Tawa da masu hannu da shunin da suka zo daga ƙasar Faransa da za su kawo manoman domin girka injimin niƙon albasa da yin roma ji Malam Bubakar Adamu, daraktan zauren 'yan kasuwa manoma da masu aikin hannu da ake ce ma chambre de commerce d'agriculture et d'artisanat du Niger region jihar Tawa ya ce ɗaya daga cikin matsalolin da ke hana ruwa gudu a tahirar harkokin manoma albasan shi ne dokar takardar nan ta lodin albasa da ake cema bondan levama.
Bondan levama yanzu muna da shekara 6 da an fara aiki da shi. kuma wadda lafima ta Kaduna da minister hudu sun gama sun hidda sun yarda da shi, minister na agriculture, minister na finance, minister na commerce. Wannan takarda ya kamata duk lodi na mota da zai tashi da albasa Niger zuwa wani kasa ya kamata mota ya zama da wannan da ana ce mishi wadda lafima.
Inda har aka kafa wannan injimin na sotra ko mai liko albasa da yin romagi a jamhuriyar Niger, ana iya cewa garin manoma albasa ne zai shirin diddigowa da nono. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Madawa a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Kafin dai mu ci gaba, bari mu ci gaba da shakata da wadda faifan. Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti kusan 13 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗe a kashe yanzu ta hanya.
Da rashin tayi akan bar arha. Jama'a maraba da shirin. Shirin da ni Salu Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Assalamu alaikum. Wayar yanzu muna tare da bakon namu Mallam Aminu Gandi dan kasuwa daga Sokoto. Idan wasun ku sun tuna, makon jiya ya ambaci abubuwa uku dake da muhimmanci wajen fara kasuwanci, dore warshi da kuma haɓakar shi. Yau za mu dora daga misalin da ya bayar kamar haka.
Sai ce min to zai samu wuri a za table so that ba sai ya yawo da baro ba in jarin shi ya kai kamar 10,000-15,000. Ba sai ya yawo da baro ba zai ainihin aji a rika tsaya masu mota suna siya. Nace to daga nan fa, sai ya ce min daga nan Allah ya mishi budi sai ya bude shago sai ya sa trailer har ya ga inda Allah zai kai shi, yana so zan babban dan kasuwa cikin Sokoto. Nace shi ne daga wani gari yake, yace min shi mutum Maradun ne. Maradun kuma katakai kusan kilomita 150 ko 140 zuwa 150 daga Sokoto. So kaga shi ya san abin da yake so ya zama,
da yake nafa,
da yake sani abin da yake so ya
gurinsa
gurinsa. So sai na dauko kudi naira 5,000 na bashi gobe sai gashi da raki. Kaga akwai trust, ya san abin da yake, kuma yanzu ya fara establishing contact. Sai ya rinka biyo a kullun, zai biyo nan ana ganin shi ana mashi dariya, sai ana ta sayi raken. Sai ranar nan sai zai ce mini in zo in ga inda ya aza wurin lemu. Duk ba a yi shekara ɗaya ba, ya zo ya nuna mai ciga yanzu ya kafa inda zai rika sayar da lemu da ayaba. Yanzu yana rika zuwa akwai wata kasuwa can bayan gari, sai zai so ya kawa. So in essence kaga ya fara hankali a hankali nan da shekara kila 5 6 baka san da Allah zai kai shi to har ga matasa to namu na Najeriya musamman arewacin Najeriya wato matsalar da muka samu shine bayan generation na mutane na bayan su akwai generation kakaji uku yanzu mun shiga generation na hudu a arewa bayan independence akwai generation na su Sardauna
yes
akwai generation da su Sardauna har ashe shagari akwai generation na su General Babangida su General Buhari sannan akwai generation naku ku kaman ku iyayen mu haka sannan sai aka zo generation namu to matsalar da ta faru kaga generation na Sardauna ba za ka sashi ba saboda su pre independence generation ne
right
yawa to generation da nake magana generation na daga generation na su General Babangida misali su General Buhari har zuwa generation namu duk wanda aka sa makaranta a arewa an sa shi ne su General Babangida an sa su su General Buhari ire-iren su General Sani Abacha misali wannan generation nasu ɗan shekara 70 da wani abu an sa su makaranta ne saboda a cike gibin kudu da arewa amma bayan su sai aka zo an su sun cike wannan gibin amma bayan wannan generation din duk wanda sun da aka sa makaranta an za su makaranta ne da zimmar in su je su kare karatu su su yi aikin gwamnati ko su je su samu aiki kaga ba a gina mu kan kasuwanci ba da
enterprise ba sa kirar kasuwanci
ba a ba mu akidar kasuwanci ba
a daidai gwamnati aiki
to sai gwamnati loading yayi mata yawa ba ta iya dauka amma in ka duba kasashen da suka ci gaba nan America waye ma kula da gwamnati
ba inda ya kula da aikin gwamnati
su ingila sai ka bincika ka nemi office din gwamnati babu saboda an gina mutane kan aqidar kasuwanci kuma muddin mutane basu dawo aka saki gina su kan wannan aqidar ta kasuwanci ba inda can duniya ta nufa to za mu ci gaba da zama baya yanzu in ka duba duniya ta koma wannan fanni ka duba menene ba kuda ka je ka kawo shi wato la Allah ba wai sai kaya ba
me yasa za a je a kawo abin ba da su da shi ba iya kirkiro
ba abin da nake magana ba wai ba wai dole sai a kashi gure shi abin da nake magana abin da ba ku da ku kawo shi shine ko ku kirkira shi ko ku yi shi ai ba wai dole sai kaya ba akwai goods and services
right
misali ai zaka duba a Najeriya in mutum yana yawon duniya in ka koma Najeriya sai ka ga duk abin da ka kalla zaka iya samun kuɗi da shi duk abin da ka kalla komi ka kalla ka ga hanyar kuɗi ce muna da yawan jama'a kusan miliyan 170 da wani abu sannan mu zauna cikin talauci to ba mu taɓa hita talaucin nan wai indai sai mun jira gwamnati
ka ba matasa misali irin abubuwan da za su iya yi a Najeriya
to ga abubuwa nan da yawa nan akwai yawa harkar noma ma dai yanzu in ka duba gibi da muke da shi na cikin harkar noma dai ta isa yanzu madara sai mun shigo da ita
kaza ake shigo da madara da
saboda bamu da ita
ba da isa ba
wannan ba ta isan mu ina take babu ta
me yasa babu ita
saboda ban mai da hankali na mu yi developing wannan sector din ba
to dai kenan
sannan ka duba nau'i na kayan abinci misali akwai man gida mai kala misali da sai an shigo da su ta hanyar ta Niger kuma naga Najeriya ake ɗaukar abubuwan da ake zuwa a sarrafa zama mai kamar
mu ba mu yi man gida da kanmu
ban mai da hankali bane muna iya ban mu da mai da hankali bane yanzu hatta da shayi kasuwar da ke ta shayi yawa gare ta amma zaka ga sai mun shigo da ganyen shayi dan ganyen shayin da muke da shi na Lipton amma dubban mai da hankali kan wayannan asu abin da ake cewa gaps shine ka duba menene gaps meye gibi zaka cika meye gibi da za a cika amma ba mu kallon wannan sai karatun mu na Mai University sai zo ya ki albarka saboda mu ba ilimin ya dame mu ba a'a takarda sheda ta dame mu saboda mu je mu samu aiki yanzu an yi ma gwamnati yawa duk sanda kaji an ce gwamnati ta ba samar da aikin albashi ne wanda kuma ba wani abu bane budawa ne wata ma'aikata ce aka ƙara budawa aka sa wasu amma ga hanyoyi nan na samun kuɗaɗe wata rana ina magana da wani muke cewa gwamnatocin mu suna hita waje suna cewa suna neman investors masu saka hannun jari su zo su saka hannun jari nace abin ne da Bature ke cewa chasing the shadow leaving the substance kaman kana bin ana bin inuwa ana barin itacen
to
kowane gari da ka sani cikin garuruwan mu na arewa misali zan maka ba ma arewa ba dukkan Najeriya babu garin da babu masu kuɗi waɗanda sana'a su bata da wata alaka da gwamnati sai dai kila su tsallaka su ga Niger ko Chad ko Cameroon ko Benin su je su yi harkar kasuwancin su dawo
gida
yawa so irin waɗannan mutanen akwai wanda ji dila ne na takalmi slippers akwai wanda dila ne na atamfa akwai wanda dila ne na omo akwai wanda kai dila ne na sigari akwai wanda dila ne na batir
amma daga waje yake kawo
shi to me yasa gwamnati ba za ta zo ta samu irin waɗannan mutane ba ta zabi gura uku cikin su masu kuɗi masu azama a zauna ko da nan America a zo da su ko China ko nuri a ba su training da hayarin da suke ji a waye musu da kai cewa ana so maimakon ku rika zuwa kuna so kayan nan ku zo don Allah gwamnati za ta taimaka muku ku kafa masana'antu da za ku rika yi wannan
barin ba ka wani kwadan kwaje har zuwa 1980 kasar China matalauciya ce
tabbas
amma tsakanin 1980 zuwa 1993 sai ta canza
tabbas
akwai abun da ta yi gwamnati ta dauko ne ta ajiye ma wanda suke son su kirkiro abubuwa da za su sayar a waje domin kudi ya shigo kasar
tabbas
ta aje kudi na horar da mutane matasa musamman duk abin da ka kirkiro in zaka samu kasuwa waje to gwamnati za ta samu ka kudi ciki shin gwamnatocin mu gwamnatin Najeriya bata san da wannan bane ta ma a kirkiro da wani a aje kudi musamman na cewa gashi ka kirkiro abu
to kamar yadda kai bayani ina karanta wani littafi na tsohon Prime Minister Ingila Tony Blair lokacin da zai yi jawabin barin mulki yace abin da ya bashi mamaki san da ya jawabin daukan mulki bai sa China cikin lissahin shi ba amma yau ya zo jawabin zai saki mulki yau China ta zama mashi dole ya sa China cikin
wannan cikin shekaru goma ne.
Cikin shekaru goma. So, muna da matsaloli da yawa. Waɗanda suka kama daga mu kanmu ƴan ƙasa muna da matsala. Sannan kuma gwamnati tana da tata matsala. Yanzu mahi yawan jihohi in an je za a bada irin wannan kuɗin. Su mutanen Najeriya bisa gaskiya mahi yawa sun ɗauki kayan gwamnati kayan banza. Ya an bayar amma akwai tsari da ya kamata a ce an yi na bada irin wannan tallafin duk tallafin da za a bayarwa yanzu sai kaga siyasa ta shigo ciki ya lalace an ba wanda an tabbatar da ba zai iya biya
ba ma zai iya amfani da
kudin ba zai iya amfani da kudin ba bai kawo ni proposal nan abin nan ba yanzu akwai wani mai kudi ba dan kasuwa ba zan ce mai hali dan kasuwa yana da azama ta yin masana'antu a Sokoto ya shirya kaya da komi daga China na zai kamfanin biscuit zai kamfanin kusa zai kamfanin mi amma ya kasa samun tikamammen taimako daga gwamnati da za su sa irin wannan to shi da yake dan boko ne to wanda ba dan boko ba ya zai akwai matsaloli na ko zuwa kai kamar bankin masana'antu ko bankin manoma ka samu irin wannan bashi saboda za a ce ka kawo collateral ka kawo kudin kayan abin jingina da sauransu amma ya kamata ba gwamnati ta shirya ta zakulo wasu mutane ta ba su wannan dama a gwada ayi pilotin a gani don misali nan America kamfani misali na GM Motors yana kera mota amma mota shi yana kira mota a ganta shi yayin ta amma ba kamfanin ke yin gilashin mota ba kamfanin ke yin hitilan mota ba kamfanin ke yin tayar mota ba kamfanin ke yin radio mota ba duk kamfanin yana zuwa wani wuri ne ya sau
wasu kamfanoni
su sau
sai a hada
so amma su ma suna da gwamnatin kila jaha da ta taimaka musu sun kai wannan sun ka karawa har sun GM mota suna zuwa sai kaya wurin su hada mota
Jama'a anan zamu yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu Mallam Aminu Gandi shugaban kamfanin Bizboard dake Sokoto da Solomon Abu da Chobahiro Diorine da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke muku fatan alheri
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
Oktoba da la'agaida Salu Garba. Yanzu ko lokaci ne da zamu kawo shirin jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridan ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridan na cewa Kristoci da kuma ƴan kudancin Najeriya su ne suka fi cin gajiyar gwamnatin Muhammadu Buhari, inji mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo. Jaridan ta ruwaito wata hira da mataimakin shugaban ƙasan yayi da ƴan jaridu wanda fadar shugaban ƙasa ta wallafa, na cewa akwai Kristoci mai 18 da Kristoci 20 a gwamnatin Muhammadu Buhari, a inda jihohi 7 na arewacin Najeriya ke da ƙananan ministoci, a inda kudu maso yammacin Najeriya kuma ke da manyan ministoci guda 5. Ita kuwa jaridar The Nation ta ruwaito kakakin fadar shugaban ƙasa Femi Adesina, na cewa shugaba Muhammadu Buhari a yau zai tashi zuwa ƙasar Ghana domin halartar bikin samun ƴancin kan ƙasar ta Ghana na shekara 61. Fadar ta shugaba Muhammadu Buhari dai ta ce shugaban ƙasan shi kadai ne shugaban wata ƙasar waje da aka gayyata ya kasance babban bako a wannan biki da za a gudanar. Rikicin PDP, Gwamna Dickson na kokarin dawo da jerin gana da Adenira cikin jam'iyyar ta PDP. Wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun. Jaridar ta ce yanzu haka gwamnan jihar Bayelsa na kokarin shiga tsakani na ganin cewa wasu tsaffin ministocin gwamnatin PDP, Professor Jerin Gana da Professor Tunde Adenira, da suka fice daga PDP a ƙarshen mako zuwa jam'iyyar SGP an dawo da su cikin jam'iyyar. An ruwaito gwamnan na cewa babu wani gwamna mai ci a yanzu da ya mallaki PDP da zai tsaida dan takara shi kadai. Wannan dai yana daya daga cikin sabon rikicin da ya kunno a jam'iyyar ta PDP mai adawa, inda wasu jigajiganta suka fara ficewa daga cikin ta. Ita kuwa jaridar Leadership, daya daga cikin labaranta na cewa kungiyar tuntuɓar juna na arewacin Najeriya ACF ta yi Allah wadare da harin da aka kai a garin Ran a jihar Borno da kuma na Mambila a jihar Taraba, har-haren da kuma suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. A sanarwar da kakakin kungiyar Muhammad Ibrahim Biyu ya fitar a Kaduna, kungiyar ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen ba da kariya ga al'umma ƙasa. A ƙarshe sai jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin yanar gizo, jaridar kuma da ta ruwaito cewa jami'an tsaron cikin gida na SSS na tsare da wani ɗan jarida bisa wani labari da ya wallafa game da sako wasu ɗaliban 'yan matan sakandaren garin Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Ɗan jaridar mai suna Tony Ezimako da ke aiki da jaridar Daily Independence ya ce gwamnatin Muhammadu Buhari ta biya kuɗin fansa kafin a saki 'yan matan na Chibok. Labarin kuma da yanzu haka jami'an tsaron cikin gidan ke bukatan ɗan jaridar ya bayyana kafofin da ya dogara da su wajen buga wannan labari. Ƙarshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya. Babangida Ibrahim Murya, Amurka daga Lagos.
Kuma da la'agaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga ɗaya daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya America. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A yau ina kira da gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kamata ka kirkiro jami'an tsaro na musamman waɗanda za su dinga ba wa 'yan mata da ke karatu a makarantun kwana a jihar Maiduguri da Yobe da Adamawa kariya, saboda rashin jami'an tsaro na musamman masu ba wa matan nan kariya yana sa ana zuwa ana kwashi.
Da yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya lashe takobin ganin sojojinsa sun ci gaba da kai hari a kan tungan 'yan tawaye ta gabashin Gauta, duk da yake shugabannin Amurka da Birtaniya na zarginsa da kawo ayyukan jin kai cikas. Ya ce tilas ne a ci gaba da yaƙi ta'addanci, yayin da a waje ɗaya kuma a ci gaba da kwashe fararen hula daga yankin da ake yaƙin, in ji Bashar ɗin. Sa'an da yake wa manema labarai jawabi wanda aka yayata a gidan talabijin na ƙasar. Fadar shugaban Koriya ta Kudu ta ce a yau Litinin ne shugaba Moon Jae-in zai aiki da wata tawaga mai ƙarfin gaske zuwa Koriya ta Arewa domin tattaunawa yadda kasashen biyu za su inganta dangantaka da rage zaman tankiya da ke tsakanin su.
To duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai cadda la'asar za ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran rahotanni da shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Sidi wanda ya shirya ba da umurni, sai kuma injiniya mu na wannan hantsin Craig Banks, Baba Yakubu Makiri ne ke sallama, sai anjima. Assalamu alaikum.